إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله ساكي سادواء وانا مسلاتي نكي رولك نجكين غرنك سنة وانا سافية تلا ربا يو بيو قوات السفر هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دو إيرت أليه أولد تلاتين تقوس wanda kuma yake daidai da 2 ga watan 11 miladiyya ta 2016 a wanda majalisi da muke sharhin littafin Hisnul Muslim, littafin da ya kunshi al-azkar da addu'o'i na Annabi sallallahu alaihi wa sallama a munasabobi daban-daban, kuma wannan shine darasinmu na 49. Za mu tashi akan addu'a wa qabla ta'am, ko shine ko kafin nan ne? Aha, za mu tashi akan addu'a inda ifdar sa'i. Malai yace addu'a inda ifdar sa'i, zahaba az-zama'u wa btallat al-uruqu wa thabata al-ajru in sha' Allah. Addu'ar da mai azumi yake yi yayin da ya bude baki, sani ne a sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa akwai mutanen da Allah subhanahu wataala ya baya mayar da addu'a su, salasatun la turaddu du'a'uhum wa la turaddu da'watuhum, al-imam al-adil cewa sa'imu hina yuftir wa da'watul mazlum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane uku ba a watsi da addu'ar su: shugaba adali, da kuma mai azumi lokacin da yake bude baki, sannan kuma da wanda aka zalunta, addu'ar wanda aka zalunta. Saboda mai azumi yana da wannan alfarmar, yayin da ya kai azumin sa yayi addu'a, Ubangiji subhanahu wataala yana sauraron addu'arsa. Haka wannan falala ce da Ubangiji subhanahu wataala ya yi wa mai azumi. Kuma a nan babu bambanci tsakanin azumin farilla da azumin nafila, ba wai sai azumin Ramadan kadai ba, dukkan wani azumi, sawa'un na farilla ne ko na nafila ne. To yayin da mai azumi ya kai azumi ya sha ruwa, bayan ya sha ruwa to zai yi addu'a ya roƙi Allah subhanahu wataala abinda yake da bukata. To amma ba kafin wannan akwai addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, ya kamata ya fara da ita kafin ya yi sauran addu'o'in da yake bukatar ya roƙi Allah. To wani addu'a wacce ta inganta ga ta kamar haka, ita ce abinda ya zo a cikin hadisin Abdullahi ibn Umar. Hadisin Abdullahi ibn Umar wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi, haka nan Nasa'i ya fitar da shi a cikin Sunanul Kubra, Dariqutni ya fitar da shi a cikin littafinsa Sunan, haka nan Baihaqi kafinsa Al-Hakim Abu Abdullah ya rawaito shi a cikin littafin Al-Mustadrak, Al-Baihaqi ya rawaito shi a cikin littafin Sunanul Kubra. Hadisi ne hasan wanda malamai suka wato kyautata isnadinsa kamar Dariqutni da Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza afṭara qala dhahaba adh-dhama'u wa btallat al-uruqu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya yi buɗe baki sai ya ce zahaba zama'u, إشي ياتفي وابتلت العروق جيجيوي سنجكا وثبت الأجر إن شاء الله وما لا داية تبتا إن الله يا قدامة ذهب الزمأ إشي ياتفي أنا يا أمبتي كشي ما لم يسكتي أن أمبتي كشي بأتي ذهب الجوء والزمأ بأتي يوم دا كشي سنبشي بس يأكا فالي كشي الواكوي saboda garin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso a ciki shine al-Hijaz gari ne wanda yake da tsananin zafin rana saboda haka Larabawa a lokacin sukan jure wa yunwa amma ba kishi ba sukan jure wa karancin abinci amma ba sa jure wa karancin ruwa saboda buƙatar su gare shi mai tsanani ce saboda zafin gurin amma kowa ya sani ga mai azumi zai sha ruwa kuma zai ci abinda ya abinda musamman ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hori mai azumi da ya yi buɗe baki da dabino ya yi buɗe baki da dabino wuturi wato ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai gwargwadon cinsa da samunsa to kaga akwai wani abu da za a ci wanda ake buɗe baki da shi banda abinda za a sha amma sai aka faɗi abinda za a sha din kawai saboda wannan dalili kasancewar yanayin da suke yanayin garinsu yanayi ne na zafi sosai akan iya jure rashin ƙarancin abinci amma ba a iya jure wa rashin ƙarancin ruwa saboda buƙatarsa to amma ba wai ana nufin kawai kishin ne ya tafi ba har yunwan ma ita ma ta gushe tunda lokacin baki ya buɗe komai ma za a ci to shi yasa ya ambaci wannan cewa tallatul uruqu jijiyoyi sun jika waɗanda da duk sun bushe saboda kishi saboda rashin ruwa to da zarar aka sha ruwa kuma shi kenan sai su dawo su jike wata batal ajru insha Allah kuma lada ya tabbata da ikon Allah da yarda Allah ya tabbata insha Allah akwai hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hani ga mutum in yayi addu'a yace insha Allah la yaqul ahadukum allahumma ighfir li in shi'ta warhamni in shi'ta nabi ya hana wannan yace Allah ka gafarta mu in kaga dama Allah ka yi min rahama in kaga dama fa inna Allah la mukriha lahu nuci saboda Allah babu mai tilasta masa da ba ai sai ya ga dama zai baka dan haka menene ma'anar ka ce in kaga dama to kuma gashi anan mun ga insha Allah ta zo to ya zaka hada wancan hani da kuma wannan abu da wannan addu'a da Annabi yake ko kuma inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce tahurun insha Allah ga mara lafiya to shine malamai suka ce bambanci a can sigar wato ne umarni kace Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu nan kuma sigar khabar ce sigar ba da labari ce haka akwai bambanci tsakanin sigar umarni da sigar ba da labari can da kai roƙo kace Allah ka yi min kaza ba labari ne ba amma nan sigar labari ce sabatal ajru lada ya tabbata to shi yasa aka tsara mashi'a anan sannan kuma dan a kawar da abinda watakila wani zai rika hasashi na cewa tunda yayi azumi ya sha wahala to dole ma Allah ya bashi lada kamar yadda yake aqidar mu'tazila da suke ganin cewa dole ne Allah ya yi wa kayya ga wanda duk ya aikata aikin kwarai dole kuma ba wai dole ne ya sa kanshi ba a'a da dole ya zama dole kusa akwai bambanci tsakanin abinda mutum zai yi dole ta kansa ce na wajabtawa kaina kaga wannan shi yayi da kansa wannan in ka ba da labari kana ba da labarin abin da ya faɗa ga kansa ne kamar yadda cewa kana haqqan alaina nasrul mu'minin kana haqqan alaina nunjil mu'minin kataba rabbukum ala nafsihi arrahma kaga anan shi yace ya wajabta wa kansa haƙƙi ne a kanmu mun wajabta wa kanmu to wannan labari kai ma kake bayarwa kace Allah ya wajabta wa kansa yayi kaza ko ya haramta wa kansa kaza ni harramtu zulma ala nafsi da kuma ka zo ka ce abinda nayi ne ya zama sa shi ya zama dole ya yi mun, kaga akwai bambanci. To ahli sunna sun yadda cewa abinda Allah ya wajabta wa kansa wajibi ne a kansa, shi ya wajabta wa kansa. Amma da hankalinmu da tunaninmu kawai ba za mu iya wajabta masa wani abu ba. To shi yasa nan kalmar insha Allahu takan zama raddi ne, ta zama raddi ne ga Mu'tazila wadanda suke ganin idan ka yi aikin kwarai wajibi ne a hankalce ma ko da Allah bai wajabta wa kansa ba sai Allah ya baka lada. To amma kaga in aka ce wa sabatal ajru insha Allah, kaga an ɗauke waccan aƙida an yi watsi da ita kenan. Lada ya tabbata in Allah ya ga dama, in Allah ya ga dama ya baka, saboda haka shi zai baka saboda ya wajabta wa kansa ne. To sannan wannan addu'a da ma dukkan wata addu'a da za a yi ana yin ta bayan an sha ruwa, bayan ka sha ruwa ba kafin ka sha ruwan ba. To bayan ka yi buɗe baki ba kafin ka yi ba. To da idan ka dubi sigar addu'ar ma ai tana nuna an riga an yi buɗe baki, an ce kishi ya tafi. In kana zaune gaban abinci baka fara cin baka fara shan komai ba, ka ce kishi ya tafi, gashi kana cin in ya tafi, ka ce abin nan jijiyoyi sun jika, ina fa suka jika ga kana a bushe kana ji yunwa. To kaga duk maganar sai ta zama bambara kwai, kai ga ka duk abu bushe da kai kuma kana cewa ka jike. Saboda haka ana yi ne bayan an yi buɗe bakin, ka kai buɗe baki to sai ka dage kai ta addu'a da cewa mu wasu mun saba mu yi addu'ar kafin a yi buɗe bakin, sai a tsare abinci a gaba a sa dabino a gaba ko ruwa a yi ta addu'a, sai ka tabbatar ka ƙoshi sai kuma ka yi addu'arka. Sannan ta biyu, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfirani. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfirani. Wannan asar ne ba hadisi ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin addu'ar Abdullah ibn Amr ibn al-As. Addu'a ce ta Abdullah ibn Amr ibn al-As, wanda Ibn Majah shi ya ruwaito da Baihaqi da Hakim da Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman da kuma littafin sa Ad-Da'awat al-Kabir, haka nan Ibn Sunni a cikin littafin sa Amal al-Yawm wa al-Layla. Shi ruwaito wannan daga Abdullah dan Amr ibn al-As dan al-As, ya kasance yana cewa naji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bai azumi yana da addu'a, yana da alfarmar addu'a da Allah ke ansa masa. In ya ruwaito wannan sai kuma ya ce Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfirani. To wannan asar na biyu shi yake nuna maka cewa ba wai lalle ka wadatu ka tsaya a iya addu'ar da aka ruwaito zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kana iya yin kuma addu'ar kai karan kanka da kake da ita, buƙatar da kake da ita ka gabatar da ita ga Allah subhanahu wataala. Kaga Abdullahi dan Amr bayan ya kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fahimci cewa to addu'ar shi ma zai iya yin tashi. To amma kamar yadda muka faɗa da farko, ka fara gabatar da wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana fara yi, in ya so daga nan kuma ka buɗe ƙofar da zaka roƙi kuma sauran buƙatunka. Ba kakka manta da ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka fara yin ta sannan kai kuma ka kawo taka ya gwargwadon buƙatarka. Akwai riwayar da ta zo Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afṭartu, za mu ga bai kawo ta nan ba saboda bata inganta ba, bata inganta ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana faɗar haka, duk da ta zo a cikin wasu littafan hadisi amma ba ingantacciya ba ce, shi yasa bai kawo ta ba. Wacce ta inganta shi ne zahaban zama'u abdallatul uruqu wa thabata al-ajru insha Allah. Yace Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay, ya Allah ina roƙonka da tawassuli da rahmarka wacce ta yalwaci dukkan komai, an taghfira li, ka gafarta min. Ina roƙonka ya Allah da rahmarka wato ina mai tawassubi da kamun kafa da neman alfarma da rahamarka, rahamarka wacce ta yalwaci komai, don haka ni ma ina daga cikin abin da rahamarka ta yalwata, ka yalwata ni da gafara, ka gafarta mun, ka yafe mun abubuwan da dai na kurakurai na laifuffuka. To sai addu'a qabla at'am, wato addu'a, ana yin ambaci addu'a yana nufin zikiri, ambatan Allah, ambatan Allah qabla at'am, kafin a fara cin abinci, kafin ka fara cin abinci akwai abin da za ka faɗa na ambatan Allah. Sai kawo addu'ar farko, idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah fa inna siya fi awwalihi falyakul bismillahi awwalihi awwalahu wa akhirahu wa bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Wani hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Imam Ahmad cikin littafin Al-Musnad, da Al-Tayalisi shi ma cikin littafin sa Al-Musnad, hakanan Darimi ya fitar da shi a cikin As-Sunan, hakanan Al-Baghawi a Sharh As-Sunnah, Al-Hakim a cikin Al-Mustadrak, Al-Baihaqi a cikin Sunan Al-Kubra, Ibn Hibban a cikin Sahihin littafin sa, da sauran malamai da yawa sun fitar da shi hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى إذا أنك يأتي أبنتك وأبنت سونا الله تعالى في أوله أفرقان فإن نسي إن يمن تا بيفارة أبنت الله حسبي ليفارة أبنت سنن يتنا أن يذكر الله في أو تعالى في أوله يمن تا أبنت الله أفرقان لوك تند يفارة أبنت to sai ya ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, sai da sunan Allah a farkonsa da ƙarshensa. To wannan hadisi yana nuna, zahirinsa yana nuna wajabcin ambatan Allah bismillah lokacin da ka zo cin abinci, yana nuna zahirinsa yana nuna wajabcin bismillah, duk da cewa da dama daga cikin malamai abinda suka ce mustahabbi ne, da dama daga cikin malamai abinda suka ce mustahabbi ne farawa da bismillah. To amma Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa Zadul Ma'ad ya ja da wannan cewa zahirin umarnin yana nuna wajabci. Menene ya karkatar da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam anan daga wajabci ya koma mustahabbanci? Babu shi. To tunda babu shi, sai a tsaya akan wajabci, saboda haka wajibi ne ambaton Allah, musamman ma idan muka hararo hadisan da suka yi magana akan cewa dukkan mutumin da zai fara cin abinci bai ambaci Allah ba, to shi dan zai yi musharaka da shi, zai yi tarayya da shi cikin wannan abinci. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim, hadisin Jabir dan Abdullah, Allah ya kara musu yarda, shi da mahaifinsa yake cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya zo shiga gidansa, idan yayi bismillah, shaidan zai cewa ‘yan uwansa shaidanu, la mabita lakum wala asha, irji'u la mabita lakum wala asha. Da zo da yaro zai shiga gida, lokacin shigar gidansa ya ce bismillah, sannan ya shige gidansa, to shaidan daman da ya rako shi da abokansa shaidanu, zai ce wa ‘yan uwansa shaidanu, to mu koma, ba mu samu gurin kwana ba, ballanta na gurin cin abinci. Kaga tun daga kofa za su yi sallama da shaidanu, ya shige abinsa shi kadai. Idan ya zo shigo, in ya shigo bai ambaci sunan Allah ba, Annabi ya ce in ya shigo bai ambaci sunan Allah ba, sai shaidan ya ce wa ‘yan uwansa, ku shigo, ku shigo, mun samu gurin kwana. Idan aka kawo masa abinci bai ambaci gurin sunan Allah ba, sai ya ce ku taho, ku taho, mun samu gurin kwana, mun samu gurin cin abinci. Saboda haka kaga garabasa kenan, don haka duk abin da zai ci ko yake ci a lokacin ba ambatan sunan Allah, to za su ci tare da shaidanu. Da watakila da ya shigo da su, an kawo abinci ya yi bismillah, to shi kenan sun samu gurin kwana dai amma ba abinci, an ba su gurin kwana amma ban da abinci, su je su nemo abinci wani guri kuma. To amma tun da har ya shi ambatan Allah abincin to shikenan kaga sun samu full accommodation. To haka nan wasu hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo kamar hadisin Amr Umar ibn Abu Salama Umar ibn Salama wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi qul bismillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik, ka ce bismillah in ka zo cin abinci, ka ce bismillah sannan ka ci da hannun daman ka sannan ka ci gabanka, ka ci da hannun dama sannan kuma ka ci gabanka. Kaga shi ma wannan yana nuna wajibcin ambaton Allah, ce ka ce bismillah saboda ka mutum zai faɗi bismillah lokacin da ya zo cin abinci. Sannan cin abinci da bismillah yana taimakawa wajen shi kansa abinci ya albarka, kansa abincin ya albarka. Akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha shi ta sahih Muslim wanda Annabi da tare da sahabbansa su shida suna cin abinci, sai ga wani abin nan balaraban ƙauye ya zo saura loma biyu sai ya ci ya cinye sai ya zama bismillah. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lausab Allah lakafahu, da yayi bismillah to da wannan loma biyu ba ta ishe ku, shi ku ku ci ku shi ma ya samu ya ce ku shi to ba ya jefa hannu ba bismillah. Ko hadisin Huzaifa ibn al-Yaman ina cikin sahih Muslim wanda wannan hadisi na ƙarshe ba ya cikin sahih Muslim, yana cikin Sunan. Hadisin Huzaifa shi ne cikin sahih Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa abinci za su fara ci, can sai ga wani mutum kamar an hankado shi, kai ka ci an hankado shi ya zo zai sa hannu, sai Annabi ya riƙe hannunsa. Can sai ga wata yarinya ita ma kamar tulo ta aka yi, ita ma kamar an hankado ta zo za ta sa hannu, sai Annabi ya riƙe hannun. Shi ne yake cewa shedan ne yake so ya yi tarayya da ku a cikin abincinku, to yake so ya yi amfani da waɗannan. Idan ya hankaro su suka jefa hannu ba bismillah shi ke da shi ma sai ya jefa da shi, saboda haka na riƙe hannun wannan mutum tare da hannun shaiɗan, na riƙe hannun ta wannan yarinya tare da na shaiɗan. Saboda haka ashe idan aka kawo abinci to in ka kai bismillah wani ƙi a cikin abin kwano ɗaya da kuke ci to ya jawo muku shaiɗan. Saboda haka wasu daga cikin malamai kamar Imam Shafi'i yana ganin idan aka kawo abincin da za a ci gaba ɗaya in ɗaya bismillah shikenan ya ɗauke wa sauran in ɗaya bismillah, to amma ya zama shine na farko ba na farkon ya zama bai yi bismillah ba, in na farkon bai yi bismillah ba to shi ɗaya zai fi hannunsa, ba ga ya yi muku ta'adi. Shi yasa wannan da ya zo zana ƙwarin ya jefa da farko ba bismillah Annabi ya riƙe hannunsa, to amma in shi ne na farko ya bismillah to tun daga lokacin ya magance muku illar shaiɗan. To wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka munin zama an ci abinci an sha ba tare da bismillah ba, da ci da sha ɗin duka ba wai ci kaɗai ba har abin da za ka sha, ba abin da aka baka za ka sha ka ci da abin nan. Yana daga cikin adabul akli da adabul shirbi, ci da hannun dama ko sha abin nan sha da hannun dama ko kuma bismillah a farkon sanda za ka fara ci. Idan ka manta ba ka yi ba to kar ka fidda rai, ka yi a farkon abin nan, kai a tsakiya ko da ya fara abin nan ka fitar da shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam anan yace fa inna siya fi awwalihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu, anan ya sa awwalihi wa akhirihi, ko dai ya zama fi awwalihi kamar da yake cikin ruwayar akwai fi wacce ta cire a cikin abin nan, ko kuma in kamar yadda yazo a wasu ruwayoyin awwalahu, in ba fi din to zai zama awwalahu wa akhirahu domin zarf ne, dole ya masa nasaba. Don haka ko dai ka ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi ko kuma ka ce bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sannan ita bismillah da za mu ga a nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ce bismillah, bace bismillahir rahmanir rahim to ka tsaya iya nan fastaqim kama umirta kaka kara gaba ka tsaya iya nan bismillah annabi ya san da arrahmanir rahim ko bai sani ba ya sani amma ya tsaya iya bismillah saboda haka in duk abinda aka tsayar da kai da hadisin Abdullahi dan Umar ina tunawa ya zo da wannan wanda ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ce a'a ba haka annabi ya koya mana ba bismillah saboda haka kakka kara kana son kanka zaba lafiya kana son kanka da arziki ka tsaya iya nan bismillah annabi ya ce kakka nuna iyawa ce to dan me ma bazan kara shi ba kawai a kara shi ba da bismillahir rahmanir rahim wasu malaman sun ce ka kara sa har ma suka ce in ka kara sa kan a hasan amma ina ya zama hasan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kara ba to duk abin da annabi bai kara ba tare da cewa ya san karin ba wai bai san shi ba a gurin sa muka koyi bismillah din cikakkiya amma duk hadisan da suka zo babu inda annabi ya ce bismillahir rahmanir rahim sai dai bismillah to Allah kadai ya san hikimar da ta sa aka tsaya iyanan kuma ba wataƙila nan a gwada biyayyarka a ga za ka tsaya iyanan ko ku a za ka zaƙi ka ce kai sai ka ma ƙara a kan abin da aka koya maka don haka wannan shi ne abin da ake buƙata ka tsaya iya bismillahi kamar yadda ya zo a cikin ruwayar sai addu'a ta biyu من أطعمه الله الطعام فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه يأتي من أطعمه الله الطعام وأن الله يجد شيء من شيء فليقل تويتي اللهم بارك لنا فيه الله كيمنا البركة كنسا كسامنا البركة كنسا وأطعمنا خيرا منه كتير دمو أبي اللي فيش الخير ومن سقاه الله لبنا وان الله يشهد شنونه فليقل تويتي اللهم بارك لنا فيه يا الله كيمنا البركة كنسا وزدنا منه كقال من الدقريش وانا حديثي ترمذي يا رويتوشي هكنا أبو داود الطيالسي هكذا ابن ماجه البغوي اتشكن شرح السنه الامام احمد اتشكن مسند هكذا النسائي اتشكن سنن الكبرى سرتو حديثا من عبد الله بن عباس الله قال ما سيرده يكي cewa دخلت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا وخالد بن الوليد على ميمونه na shiga gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ni da Khalid ibn al-Walid ala Maimuna aw ga Maimuna Maimunatu bintul Fadl ma tar annabi sallallahu alaihi wa sallama da khalasati innasati faja'atna bi ina'in fihi laban sai ta zo mana da wani wazina da wata ƙwarya cike da nono fashariba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sha wa ana an yaminihi ni kuma ina daman annabi sallallahu alaihi wasallam inji abdullahi dan abbas wa khalidun an shimalihi khalid kuma yana zaune a hagun annabi sallallahu alaihi wasallam faqila li faqala li sai manzo Allah ya ce da ni asharbatu laka kai ke da haƙƙin wannan sha wato zagayen naka ne fa in shi'ta atharta biha khalidan in ka ga dama to ka fifita khalid ka bashi shi ya fara sha fa qultu sai na ce ma kuntu usiru ala su'rika ahadan bai zai yiwu ba in fifita wani akan sauranka ya rasulullah thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanna annu sallallahu alaihi wasallam sai ya fadi wannan addu'a من أطعمه الله الطعام وأن الله يشهد شيء أبنشي فليقل تويتشي اللهم بارك لنا فيه يا الله كيمنا البركة كسامنا البركة شكنسا وأطعمنا خيرا منه كتيد مما في الخير دقريش ومن سقاه الله لبنا وأن الله يشهد شيء نونه فليقل يتشي اللهم بارك لنا فيه الله كيمنا البركة شكنسا wazidna minhu, ka kara mana daga gare shi. Sai manzo Allah ce laysa shay'un wa laysa shay'un yujzi'u makana at-ta'ami wash-sharabi ghayru al-laban, shi babu wani abu wanda zai gamsar, zai wadatar maimakon abinci da abin sha in ba nono ba. Wani hadisi kamar yadda muka gani asalinsa yana da kissa, kissar tana da tsawo ba iyakarta ba kenan wannan da ya ambata, domin yadda ta zo a wasu ruwayoyin shi ne da Khalid ibn al-Walid da Abdullahi ɗan Abbas sun shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid da Abdullahi ɗan Abbas dukkaninsu ita Maimuna kamar inna suci dukkaninsu abinnan ita Maimuna ce bintul fadl mahaifiyarta ce Ummu Lubaba al-kubra, shi kuma mahaifiyarsa ita ce Ummu Lubaba as-sughra, dukkaninsu ƴaƴan al-fadl. Saboda haka sai suka ta zama innarsu ce gaba ɗaya. Faja'atna bi'ina, to suka shiga asad da suka shiga sun zo da damo, an gasa shi, an tsira shi a jikin tsinke, suka zo da shi. Damo ne guda biyu, an gasa su, an tsira su a tsinke, suka shigo da su gaba annabi sallallahu alaihi wasallam za su ci. Annabi ya gani sai tsada yau. Sai Khalid ya ce kamar kana ƙyanƙyaminsa, sai ya ce ƙwarai, saboda na taso cikin mutanen da ba sa cinsa, saboda haka nake ƙyanƙyaminsa. To shi ne bayan wannan sai aka kawo musu nono, aka kawo musu nono a cikin ƙwarya, ita Maimuna ta kawo musu. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓa ya sha. To wanda ke damansa shi ne Abdullahi ɗan Abbas, wanda ke hagunsa shi ne Khalid. Khalid ya girma Abdullahi ɗan Abbas, Khalid ibn al-Walid ya girma Abdullahi ɗan Abbas. Saboda haka ga ƙarami amma a dama, ga babba amma a hagu. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi Abdullahi ɗan Abbas ya ce, to ash-sharbatu laka, kai ke da haƙƙin yanzu in ba, tunda kai ne a dama, kai ke da haƙƙin a baka ka sha. To amma kuma ga Khalid shi ya girme ka, yana da haƙƙin girma na cewa ya girme ka a shekaru. Haƙƙin naka ne, amma shi kuma yana gaba da kai a shekaru, ko in ba shi ya sha, in kaga za ka iya haƙura a bar masa? Ya ce ya Rasulullah, bai yiwuwa ka rage abu kuma in bari a ba wani, inda dai ba kai ba ne sai in bari, amma kai a ce sauranka kuma wani ya shanyi, ai ba zai yiwu ba. Saboda haka sai ya fifita ya shanye sauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ya ba wancan haƙƙin girma, saboda falalar da take cikin wannan. Kaga wannan yana nuna cewa asali idan da a ce duka a damansa suke, to kaga al'asulu shi ne a ba wa Khalid ya fara sha, su shi ne babba. To amma tunda aka samu nan dama, nan hagu, to dama tana gaba da hagu, don haka duk da yana da shekaru, to amma yanzu wani abu ya danna shekarunsa, shi ne kasancewar wannan a damansa. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yi masa tayi, ya faɗi cewa haƙƙinsa ne, amma in yana ga ya ba wa babban ya sha, to shi kuma sai ya faɗi abin da ya faɗa, wanda yake nuna tsananin sansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da son ya yi tabarruki da wani abu na sauran annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya da alama ya shanye duka, ya kwankwaɗe. To shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su cewa, to in Allah ya ciyar da kai abinci, in Allah ya ciyar da kai abinci, to duk abin da ka samu Allah ne ya baka. Allazi yut'imuni wa huwa yasqini, shi yake baka ci da sha, in ma kana da wasu hanyoyi, to amma dai mai bayar wannan haƙiƙa shi ne Allah. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin wa huwa yut'imu wa la yut'am, shi ke bada abinci amma shi baya buƙatar wani ya bashi. Man at'amahu Allah at'ama falyaqul, to yace Allahumma barik lana fihi, ya Allah kai mana albarka cikin sa. To ka sanya albarka, albarka tana nuna annubu wa ziyada, wannan abincin Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara mana, ka yi masa albarka, a cikin sa wa at'imna khairan minhu kuma ka ciyar da mu wanda yafi shi wato dan gaba in ka tashi babu baka bamu wanda yafi wannan yafi shi dadi yafi shi komai wa man saqahu Allahu labanan wanda Allah ya shayar da shi nono falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu kaga shi ba a ce wa at'imna khairan minhu ba ce wa zidna minhu kai mana albarka cikin nonon nan da ka babu muka sha kuma ka ƙara mana nonon annabi ya faɗi dalilin da ya sa ba a ce ka babu wanda ya fi shi alkhairi ba annabi ya faɗa ya ce saboda me ce saboda laysa shay'un yujzi'u makana at-ta'ami wash-sharabi ghayru al-laban saboda babu wani abin da zai zama makofin abinci da abin sha in ba nono ba nono ne kawai zai zama makofin haka saboda haka shi babu wani abin da ya fi shi shi ya kunshi sinadaran da suke dauke da kosarwa da kuma gamsarwa da kishi da kawar da yunwa da kawar da kishi a cikinsa akwai jubna akwai samna akwai ma duk ya kunshi waɗannan abubuwa shi kadai zai kunshi waɗannan abubuwa shine zai iya zama a makofin abinci zai iya zama a makofin shi yasa za ka ga Fulani a ƙauye nono kawai ya ishe su komai to shi yasa shi ba a ce ka canza mana wanda ya fi shi ba sai aka ce sai annabi ce wa zidna minhu ka ƙara mana an fahimta to a nan da ya faɗi laban ba wai yana nufin in ka sha wani abin da ba nono ba kar ka yi addu'a a'a shi ma za ka ce Allahumma barik lana fihi in ka sha ruwa sai ya ce Allahumma barik lana fihi ka sha lemun kwalba sai ya ce Allahumma barik lana fihi in ka ci abinci kowane iri ne shi kuma Allahumma barik lana fi wa atina khairan minhu sai addu'a illa al-farad min at-ta'am addu'a yayin da aka gama cin abinci wani addu'a kafin a fara cin abinci sai kuma bayan an gama cin abinci الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله بوديات تبتك الله الذي أطعمني هذا وان يتيدني وان ورزقنيه يأذرتاني شيء min ghairi hawlin minni wala quwwa ba tare da wata dabara daga gare ni ba ba kuma tare da wani karfi daga waje na ba wannan hadisi hadisin Mu'adh ibn Anas imam Abu Dawud ya fitar da shi Tirmidhi a cikin Al-Jami' Ibn Majah a cikin As-Sunan Ahmad a cikin Al-Musnad At-Tabarani a cikin Kitab Ad-Du'a hakanan wasu daga cikin malamai sun fitar da shi hadisi ne hasan kamar yadda yake cikin Arwa'ul Ghalil na Sheikh Nasiruddin Albani addu'ar tana cewa alhamdulillahi allazi at'amani hadha yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan abinci wa razaqanihi ya azarta ni shi min ghairi hawlin minni ba tare da wata dabara daga gare ni ba wala quwwa ba tare da karfi ba kamar yadda muka faɗa cin ka da shan ka duk daga Allah suke shi yake baka ko da kana da wasu hanyoyi da kake samu shi ne ya hore maka hanya in ba dan taimakonsa ba to ba za ka samu wannan abu ba duk dabararka duk karfinka ko da sun fi ka karfi ba su samu ba ko da sun fi ka wayo da dabara ba su samu abin da ka samu ba don haka in ka samu ka tuna cewa Allah ne ya hore maka kuma Ubangiji subhanahu wata'ala yana da wato ni'imominsa ga bawa yayin da ya ci abinci da yawa a kansa ba wai ni'imar wani abincin ba kawai a'a kafin ya zama abinci ka ci ai sai da ya biyo wasu matakai kowane mataki kafin ya tabbata sai Allah ya ga dama tun daga samun irin da za ka shuka a ƙasa ko za a shuka maka ka samu abinci daga ina yake daga Allah ne sannan in ka shuka a ƙasa waye hore ƙasar Allah shi hore maka ƙasar da zaka shuka koi wanda yana da yana sai ya shukar ƙasar ba shukar ba ya da ita lai hore maka ƙasar shuka din sannan ba kayan shuka a cikin ƙasa sai da ruwa waye ya hore ruwan da zai sauka daga sama ko wanda zaka yi baye da shi har ya samu abin Allah ne hore shi sannan ka bayar da ruwa din sai ya ga dama ya fito da tsira in ya fito da tsiran kuma yana buƙatar kulawa yana buƙatar hasken rana waye yake sakin hasken rana shi ne sannan sai an tsare maka shi daga abubuwan da suke ɓata shukar yana iya fitowa girma amma Allah ya kawo wani abin da zai fari ko ƙwari su lalata abincin duk ya hore maka wannan sannan ka girbe bayan ka girbe ka je ka gyara kai bayan ka gyara ka sheke kai nika kai waye duk waɗannan process din fa duk sai Allah ya sa hannu a ciki ana iya samun matsala a wani a ƙarshen ma abin nan ana iya samu sai duk an gama wannan wahalar an zo an ɗora a tukunya ta ɓare ko an kai nika yaro ya ɓarar kaga duk an gama wahala ƙarshe an zo za a ci an samu matsala ko a zabga gishiri ya ƙicewa abincin ƙarshe dai a je a zuba a kwata to kaga duk Ubangiji ya tsatsare ka ya tsatsare waɗannan abubuwan ya gyaggyara maka su kyautata maka su kaga ai dole ka duba ni'imomin da suke ciki shi yasa wasu malamai suka ce a cikin kowanne noma da zaka ci ni'imar Allah ta fi ɗari inda zaka tsaya kai ta lissafi wanda da muka dan faffaɗa wasu abubuwa ne da muka dan halalo yanzu a gurguje amma wataƙila da zaka tsaye kai ka kintsu sosai kai ta tunani sai kaga abubuwan da suke ciki na ni'ima ba adadi shi yasa Allah ya ce a fara'aytum ma tahrusu a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u la ja'alnahu ujajan fa zaltum tafakkahun shi ba ku ga abinda kuke shukawa ba ko kuke fito da shi kuke tsiro da shi ko mu kuke tsirowa inda Allah ya ga dama sai ya lalata shi gashi kayi shukar ka wahalar ƙarshe kuma ka zo ka girbi babu to saboda haka ashe ka ga kowace loma da za ka samu kai cikinka ni'ima ce babba ka gode wa Allah mutum baya fahimtar haka sai ran da ya rasa ka duba yanzu yan gudun hijira yadda ake ta magana yunwa duk wanda ka tare shi yayi matsalar ka yunwa wani kuma yana nan ana ta facaka da abinci ana zubarwa ko ya ce har yayi masa yawa ya ce kai da yi overfeeding ga wani can shi kuma yana neman loma ɗaya da zai kai cikinsa kaga ni'ima ce ta Ubangiji ya kamata bawa kada ya manta da wannan sai annabi Ibrahim alayhis salam cikin abinda ya kafa hujja da bauta wa Ubangijinsa shi kadai sai ya kafa hujja da ciyarwa da shayarwa ladhi huwa yut'imuni wa yasqi shine wannan huwa alai suka ce ayi ƙara huwa amma a wajen mutuwa da raya wallazi yumituni thumma yuhyin bai ce huwa ba amma wannan sai ya ce huwa yut'imuni wa idza maritu fa huwa yashfi wallazi yumituni thumma yuhyin wannan bai ƙara huwa ba ce hikimar da ta sa can aka yi ta huwa a larabci tana nufin hasr wato ban da shi ba wani kalmar huwa din tana nufin ban da shi ba wani inna hadha la huwal fadlu al-kabir ko la huwal fawz al-azim la huwa tusar huwa sura kirish damir al-fasl lid-dilalati ala al-hasr shi shine wanda yake ciyar da ni huwa yut'imuni shine saboda me saboda a tunanin dan adam tana yiwa ka dauka ko babanka ne yake baka ko mai gidanka ne yake baka ko mace ta dauka mijinta ne yake ciyar da ita to dan a kawar da ce da wannan tunanin eh shi sabab ne amma dai mai ciyarwar na hakika shi ne Allah hakanan wajen rashin lafiya da waraka sai ce huwa fa huwa ya shi saboda kana hango likita da ƙoƙarinsa to shi sabab ne Allah ya san ya shi sabab ne amma mai kawo warakar shi ne Allah sai a kawar maka da tunanin idan a kawar maka da tunanin cewa akwai mai ba da warakar ba Allah ba sai aka ƙara kalmar huwa amma a wajen kashewa da rayawa ba wanda yake jin akwai mai kashewa rayawa ba Allah mutuwa da rayuwa wannan kowa da yakini har su kafiran sun yi da duk daga Allah take ko da za a yi ta kokarin kashe shi kuma ya ki kasuwa saboda Allah bai so mutuwarsa ba sannan akwai wanda ba a yi masa komai ba kawai sai dai a waye gari a ce ya mutu to haka nan rayawa ba wanda ya ce wa ga shi shi yana ba da rai ko a je gun sai ba da rai to shi nan babu wata shubha da har za ta sa a ce ka kara maka wani huwa sai aka kifa dar huwa din sai ka bawa ya rika tunanin cewa abinda yake ciki na rayuwa da abubuwan da suke kewaye da shi na kayan amfani duk korewa ce ta Ubangiji sakara lakum ma fi samawati wa fi al-ardi jami'an min duka wani abu ne daga Allah subhanahu wa ta'ala inna fi zalika la'ayatin li qaumin yatafakkarun shi yasa yace min ghairi hawlin minni wala quwwa ba tare da wata dabara daga wajena ba dan ya nuna ajizinsa gazawarsa da kasawarsa cewa ba dabararsa bace ba kokarinsa bane sannan sai addu'a ta biyu ita ce alhamdulillahi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'i ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله حمدا كثيرا وانا هنا cikin sahih al-bukhari tirmidhi da wasu daga cikin littafan sunan alhamdulillah hamdan kathiran yabo da godiya tabbata ga Allah godiya mai yawa tayyiban mai kyau ko mai tsafta take tare da ikhlasi mubarakan take mubarakan fihi mai albarka a cikinsa ghaira makfiyin ba mai iyaka ba wanda zai zama yana da iyaka ba wala muwadda'in ba wanda ake bari ba wala mustaghnan anhu ko wanda ake wadatuwa ga barinsa rabbana ya ubangijinmu to wannan ita ma addu'a ce da mutum yana yin ta lokacin da ya gama cin abinci ya gode wa Allah godiya mai yawa godiya cike da ikhlasi shine tayyiban ce yayi tatacciya dan Allah subhanahu wataala ba dan wani ba sannan mubarakan fihi mai albarka ciki ghaira makfiyin ba godiyar da take da iyaka ba wacce za a batta ba wacce za a wadatu ga barinta ba godiya ce kullun ana jin bukatuwa zuwa gare ta ana jin dole ne a yi ta saboda ita ce za ta sa Ubangiji subhanahu wataala ya baka lada akan abin da ka ci ka sha ka ci ka sha sannan kuma ka tashi da lada akan ni'imar da Ubangiji ya maka rabbana ya ubangijinmu to waɗannan suna addu'o'i ko abin nan sigar addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a wani hadisi na ƙarshe hadisin Abu Ubama al-Bahili ne radiyallahu ta'ala anhu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ga wanda ya ci abinci kafin ya ci da abin da zai faɗa bayan ya ci kaɗan ne daga cikin mu muke tuna waɗannan addu'o'i yayin da muka gama cin abinci yawanci muna da sakaci akan wannan muna fatan Ubangiji subhanahu wataala ya kinsa mana shiriyar mu a zukatan mu daga za mu tsaya anan abin da muka faɗa na daidai Ubangiji ya ba mu lada da muka yi na kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته